من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يونا قوة مسلين سيني أشرن أشرن قو نعم يو أشرن قوة صفر شكرا تدو إليه أود تلاتين دترا bayin hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma shine dace da yammaci na 8 ga watan 11 tara ko na'am tara ga watan musulunci to 19 ga watan musulunci ba kamar yadda muka faɗa ba 20 shi kuma watan boko 9 ga watan ko na'am 9 ga watan 11 shekara ta 2017 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan darama idan ba manta ba a wancan sati da ya wuce mun fara karatu ne a cikin sabon babi babu da yake bayani game da mutuwa da kuma takaita buri babu zikiril mauti wa qasril amal haka ne ko mun karanta muqaddimah babun ayoyin da suka kunsa mun fassara su daidai gurgudu sannan mun shiga karatu cikin hadisan da babun ya kunsa ina gani hadisai biyu rak suka rage mana a cikin babun mu kammala shi saboda haka zamu tashi hadisi na 6 ne insha Allah ta'ala a cikin babu wa an abi hurairah radiyallahu anhu anahu kunsa wa anhu ko hadisin da zamu tashi akan sa wa anhu akasa hadisi na biyin karshe a babun hadisi na biyin karshe wa anhu akasa amma wa anhu din bamirin yana kuma wani zuwa ga Abu Huraira ko tunda shine sahabin da ya rawaito hadisin da yake na kusa da shi wannan hadisi an karko shi daga Abu Huraira qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Na'am, wannan hadisi an karbo shi daga Sabi Abu Huraira. Yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace akfiru dhikra hadhi min ladhati, yani al-mauta. Manzon Allah tsira da amincin su tabbata a gare shi, yace ku yawaita tunanu me yanke jin dadi, yani abinda manzon Allah yake nufi da me yanke jin dadi, al-mauta, ita ce mutuwa. رواه الترمذي وانا حديث امام الترمذي يفتد شيء وقال حديث حسن كما امام الترمذي مسه كنت يتي حديث ني ده يكي مرتبر حسن وانا حديث كسان شي ما يانا ده علاقه ده بابن ده مكي تيكي تنده ما منا بياني ني اسكن بابن ده يكي بياني ده game da tuna mutuwa ko yawan ambatanta da kuma takaita buri to manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ga mana cewa akfiru dhikra hadhi min ladhati, yawaita tunanu ko ambatar me yanke jin dadi. A yawan tuna mutuwa abane da zai rage mutun dogon buri, yawan tuna mutuwa abane da zai sanya mutun karsashi da tashi aikin da Allah madaukakin sarki umurce shi, yawan tuna mutuwa abane da zai taimaka mutun wajen barin abubuwan da Allah subhanahu wataala baya son yayi. Dan galibi abin da yasa mutane suke aikata abin da suke aikata wa shine kai mutuwa nesa, kamar yadda na faɗa satin da ya gabata, mutum baya kawo mutuwa kusa. Amma idan kullun ka ringa ajewa a cikin ranka cewa ko da yaushe daga yanzu Allah subhanahu wataala zai iya kiranka kuma ka amsa kira, to na tabbata ba za ka sake ka ringa yin abubuwan da ba su dace ba. Amma kullun mutum yana ganin cewa mutuwarsa ba yanzu bace ko abin da yake game da haka, to kowane aiki zai iya aikatawa. To manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gaishe cikin nasihohi da jan hankali da yake mana, yake ga mana cewa mu yawaita tuna mutuwa a duk inda muke. A cikin wata ruwayar hadisin ya ƙara da cewa akfiru dhikra hadhi min ladhati, ku yawaita ambatan me yake jin dadi. Sai yace babu yadda za a yi wani fakiri talaka tuna mutuwa face sai ya samu yalwa a cikin rayuwa, ma'ana sai ya ji dan dama dama a cikin ransa. Sannan kuma yace babu yadda za a yi mawadaci mai abin hannu mai hannu da shune tuna mutuwa face shi kuma wannan sai ya samu kunci a cikin ransa. Me wannan yake nufi? Duk inda marashi yake, to kamar yadda muka sani cewa akwai abubuwan da suke damunsa da yawa, abubuwa da yawa na buƙatar rayuwa yau da kullum baya iya yinsa. To duk lokacin da ya tuno cewa akwai mutuwa, musamman idan aka dace yana yin ayyukan da Allah subhanahu wataala yake so, to zai gane cewa mutuwa abu ce da ya ce raba shi ta shiga tsakaninsa da wancan talauci da yake shi da yake ciki. Ta yadda idan ya mutu Allah madaukakin sarki ya kaddara bai sai shiga aljanna, to fa shikenan babu shi ba talauci, aljanna ba a yin talauci. Ina fata an fahimta. Haka nan shi kuma wancan mai jin dadin, musamman idan aka yi rashin dace, baya tafiyar da dukiyarsa ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa ya sharɓanta shi. Shi kuma duk lokacin da ya tuno mutuwa, to zai rinka jin dace a cikin ransa. Saboda me? Ya san wannan dadin da yake ciki da ni'imar da yake ciki ta duniya akwai lokacin da ya ta yanke. Me yanke wata shine barinsa duniya. To duk dan adam baya buƙatar yanke wani ni'imar da yake ciki, kowaye kuwa. To duk lokacin da mutum yake tuna cewa akwai lokacin da ni'imar da yake ciki za ta yanke, shi kansa wannan azaba ce a cikin ransa, zai rinka jin daci da rashin jin dadi a ransa. To shi sa ƴan uwa ya kasance muna rinka hararo mutuwa da tunota da kawo ta gaban mu, da kuma kaddara cewa ko da yaushe Allah subhanahu wataala zai iya kiran mu kuma dole mu amsa. Wannan zai taimaka mana ƙwarai da gaske wajen watsar da ayyukan da Allah madaukakin sarki baya so, da runguma ayyukan da Allah madaukakin sarki yake so, wanda manzansa tsira da aminci su tabbata a gare shi a ya koyar. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Hadisi na gaba, wa an Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul layli qama fa qala. Wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Ubay dan Ka'b, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya kasance idza dhahaba thuluthul layli, idan ɗaya bisa ukun dare ya tafi, ma'ana kusan lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yake tashi domin kiyamar layli. Wannan lokacin ma'ana lokaci mafi tsada a cikin dare kenan. Duk mutumin da dare yake zuwa ya same shi a wannan lokaci yana bacci, yayi asara.
lokaci ne mai tsada a cikin rayuwarka ƙare da gaske a kullun Allah madaukakin sarki yana mai mutumin lokacin ne sau daya a kullun shine lokacin da dare ya raba idan ka kashe dare kashi uku to kashi daya na ƙarshen shi ake nufi a wannan lokaci ne fa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake ga mana cewa Allah subhanahu wataala yana saukowa zuwa saman duniya saukowar da ta dace da shi da izinsa da buwayarsa yana shela yana cewa ina mai neman gafara na gafarta masa ina mai bukata na biya masa ina ne mai neman tsari na tsare shi a lokacin kuma sai a rashin za a dambuna bacci a lokacin da Allah madaukakin sarki yake gunjan rahama kullum ne sai an yi wannan kullum idan kashi biyu na dare ya wuce dab da kamar ka ce irin da karfe biyun nan ko zuwa uku zuwa lokacin asalatu fa a salatu a wani lokaci ake Allah subhanahu wataala da kansa yake gwanjan rama cewa waye mai bukata ai masa rama ai masa waye mai bukata a gafarta masa waye haka kaga lokacin kana bincike na fata an fahimta bayan kuma kana da bukatu da yawa a cikin ranka da ka boye kana da bukatu masu yawa da kake so Allah madaukakin sarki ya biya maka ko a harkar karatunka ko a harkar kasuwancinka ko a harkar gidanka ko a harkokinka kala kala kana da bukatu kowane ɗaya daga cikin idan ka ce fara zai lissafa maka bukata tasa in ka bashi littafi mai 60 sai ya cika shi ya bukaci wani haka muke gaba ɗaya muna da bukatu to me yasa baka neman dacewa da lokacin da ake amsa bukatar kai maka roƙi bukata a lokacin shedan duk lokacin da wannan lokaci ya zo irin lokacin da ake raba wannan rahmar a shi kuma lokacin yake ƙara ƙaimi wajen yin aikinsa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace idan mutum ya kwanta bacci sai shedan ya zo daidai kansa sai ya masa wani kulli guda daya kowanne kulli idan ya sai ya buga sai ya ce ci gaba da bacci akwai dare mai yawa a tattare da kai sai ya ƙara wani kulli sai ya kulli guda uku a daidai kiyar mutum to a daidai lokacin idan ka zo kana niyyar tashi kai idan kana niyyar tashi kaje kai sallah ko abin da kamar haka to a lokacin kuma sai shi dai rankaran rashinka ya rinka lallaba ka yana jijjiga ka a hankali sai ka ji wani bacci sabo mai dadi ya dauke ka a daidai lokacin ɗan uwa ba haka bane to abin da ke faruwa kenan wata rana manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare sun yi tafiya da sahabbai sai suka sauka a wani wadi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare sai ya ce kai Abu Hurairah ka zauna kada kai bacci idan lokacin sallah ka tashe mu Abu Hurairah ya ce idansa tangararren ba abin da yake damunsa na bacci idansa biyu ya ce sai da irin wannan lokacin ya zo dab da as-salatu lokacin da ya kamata ya tashi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da sauran sahabbai ya ce wallahi ko sai ji ana rarrashin su kamar yadda ake rarrashin jariri haka ya faɗa cikin hadisi ana ka san inda dan jariri na kuka ake masa jijjiga shi ake ana motsa shi a hankali to yace haka yaji ana yi masa Abu Hurairah bai aune ba kawai sai bace ya dauke shi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba su tashi ba sai da rana ta fito kwalliya akan su sannan aka tashi kai Abu Hurairah haka ce wallahi haka Allah ya kaddara manzon Allah ya ce to ku tashi mai sauri mu bar wannan wadan ba za mu yi sallah anan ba akwai shedanu a cikin sa sai da suka wuce gaba sannan suka tsaya suke sallar su to abin da nake so in kai mu zuwa gare shi ne lokacin da yake da tsada wanda ya kamata kai aika amfani da shi wajen samun abin da kake bukata na bukatarka ta duniya ko da duniya ce ba a samun ta a kwance ina fatan fahimta ba a samun ta a kwance dole sai ka tashi kai aiki tukun ai suna cewa larabawa suna cewa mallazimal misada hurima siyada mallazimal misada hurima siyada wanda duk ya lazimci fulu ba shi da aiki sai bacci to za a haramta masa shugabanci na kowanne irin bangare da yake ciki jama'a ba haka bane duk wanda ya bacci zai ga bacci kuwa amma duk wanda kaje an ce ya zama wani a duniya yau kaje ka binciki tarihin sa wallahi ya sha wahala ko a bangare na sarauta ko a bangare na mulki na siyasa ko a bangaren kuɗi ko a bangaren ilimi kaje ka bincika ba haka kawai ya tashi na tabbaci ya ga wannan kuɗin ba haka kawai yana tabbaci ya tashi ya zama sarki ba ko ya tashi ya zama kaza yayi aiki to ko duniya kenan bare kuma neman lahira saboda haka yakwa wannan lokaci ne mai tsada da bai kamata barin kawasa da shi ba ka tashi kai kiyamar laili ko da raka uku ce kawai kai shafa'i da wuturi a lokacin idan ka sa goshinka a ƙasa kai taiwa Allah magiya kana roƙon bukatarka zaka ga mamaki wallahi zaka ga abin mamaki wannan abu ne da na baku mutum ya jarraba shi ya gani duk wata bukata da kake da ita kai wata ɗaya insha Allah ta'ala kana kiyamar laili kana ga Allah bukatarka zaka yi mamaki Allah ya sa mu dace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi idan kashi 1 bisa 3 na dare kashi 2 bisa 3 na dare ya wuce qama yakan tashi fa qala wata rana da ya tashi sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane udhkurullaha ku tuna Allah ja'atir rajifatu mai rikitawa mai dimautawa ta fazo ita ce busa ta farko da za a cikin kawace kowa zai mutu idan aka yi ta manzo Allah ya ce ja'atir rajifa yace tatba'u har radifa busa ta biyu wacce kuma kowa zai farka tana biye da ita manzo Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ja'atil mautu bima fihi mutuwa fa ta zo ƴan uwa da abin da yake cikin mutuwa ya ƙara cewa ja'atil mautu bima fihi ƴan uwa mutuwa fa ta zo da abin da yake cikin mutuwa me abin wanda take cikin mutuwa shine abin da ya shafi tun daga kan sakaratul maut irin magagi da mutuwa take da shi wanda manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kansa tare da cewa shine fiyayen halitta yafi kowa a wajen Allah madaukakin sarki amma lokacin da mutuwarsa ta zo haka ya rinka sanya hannunsa a cikin ruwa yana jaruwa yana shafa a kansa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat yana cewa baba an bauta da cancanta sai Allah hakika mutuwa tana da magagi to wannan magagi bima fihi da abin da yake cikin mutuwa da kuma yadda shedan zai zo ya rinka hilatarka ya rinka ribatarka a numfashinka na karshe ka gama babu imani hatta lokacin da ka zo numfashinka na karshe yake kokarin fita daga jikinka shedan bai hakura ba sai ya zo yana kokarin kawar da kai da kan tafarkin manzon Allah tsira da aminci zubata a gare shi ya dora ka akan nasa tafarkin wace irin kiyaya ce wannan yan uwa shi sa a cikin ɗaya daga cikin addu'o inda annabi tsira da aminci zubata a gare shi yake cewa wa ai wa a'udhu bika ayyata khabbatani ash-shaytanu inda al-maut ina roƙon kai ubangiji ka tsire ni da kada shedan ya zo ya buge ni ya ruɗe ni a yayin mutuwa har lokacin da mutun zai mutu shedan bai rabu da shi ba ɗaya daga cikin bayin Allah ya zo mutuwa ya irin suman nan haka da ya farko sai aka jana cewa hatta al'an zakani imam Ahmad dan Hanbal ne ko Ibn Taymiyyah na manta saboda haka lokacin da dan da haicin sai ake tambaye su me yake faruwa an jana cewa hatta al'an sai yake cewa ai abin da ya faru shine shedan ne yazo yake ce masa ai wane nayi kokari na biyo maka hanyoyi kala kala domin na halakar da kai naga ka kasance daga cikin mabiya na amana kasa yace ka tsira daga gare ni mutumin kirki ne kai ya rinka koda shi shi ne ke cewa ƙarya kake har yanzu bin tsira ba har yanzu bin tsira ba yace shi yasa ku jana cewa hatta al'an saboda so yake ruɗe shi ya yadda shi wani ne a lokacin kuma shikenan ya halaka ina fata an fahimta wato hatta lokacin numfashinka na ƙarshe shedan ba zai barka inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce shedan shi ya halicce dan adam Allah da ya halicce shi ya halicce mu sai yace kai dan adam inna ash-shaytana lakum aduwwun haqiqa shedan maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayyarsa a gare ka sai Allah ya ce fattakhidhuhu aduwwa babban abin da ya kamata mu'amalar da kai wa shedan ka rike shi a matsayin wani babban maki gagarumin maki wanda zaka yaki da shi haka Allah madaukakin sarki ya ga maka sai Allah ya ce inna ma yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi shedan babban abin da yake gaban sa babban abin da yake so yana kiran wanda zai kirawo ne dan su kasance a cikin wuta tare to amma ku duba yanzu yadda mutane suke ba shedan goyen baya 100% wallahi ko sirki babu a ciki 100% mutane suke bin shedan kai tsaye tare da Allah madaukakin sarki da ya halicce su masoyin su mai renan su ya ga musu cewa shedan makiyin su ne amma shi shedan din ya san yadda yake biyowa ya ribace su ka je karanta littafin talbis iblis na ibn al-jawzi ka je da ya kawo hanyoyin da shedan yake biya shiga kowane irin mutum idan kai hamshakin malami ne malamin hadisi ko fiqhu ne shedan ya san ta inda zai shigo maka idan kai dan kasuwa ne shedan ya san ta inda zai shigo maka hanyar da shedan zai shiga wa dan kasuwa ba ta nan zai shiga wa malami ba hanyar da shedan zai shigo wa dan siyasa ba ta nan zai shigo wa sarki ba kowanne mutum akwai irin hanyar da shedan yake biyo masa ta abin da ka imani da shi kai da shi dan shedan yake shigo maka kowanne mutum akwai hanyar da shedan yake biyo ya shigo masa ya halakar da shi to shi sai uwa sai mun yi da gaske shedan baki ne kuma ya iya kiyayya shi kuma shi baya ragonta ko kadan wajen kiyayyarsa kullun a cikin aiki yake tunanin sa kullun shine ya za a yabi ya ci riba akan wani kiyayya da kuke tsakanin ka da shi fada kuke tsakanin ku da shi waye da nasara tsakanin kai da shi shi kullun burin sa kin amma kai ka manta da wannan Allah ya sa mu dace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ja'atil mautu bima fihi mutuwa ta zo fa da abin da yake cikin ta kuntu ya rasulullah sannan sai ubay bin ka abai ce sai nace ya manzon allah inni akfiru salata alayka ya rasulullah na kasance ni mutun ne mai yawan yin salati a gare ka ina yawan yin salatin ka ya manzon allah fa kam ajalu laka bi salati gurgudan nawa ya kamata in sanya maka na salati a cikin addu'ina da ake as-salati anan wajen kam ajalu laka min salati abin da yake nufi shine addu'a tunda dama as-salatu a larabci abin da yake nufi shine addu'a amma da Allah alfusari yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biya sai ce me wasalli alaihim karbi zakka a wajen su kai musu addu'a da karshe sai ce wasalli alaihim kai musu addu'a saboda inna salataka sakanul lahum addu'a da annabi zai yi mutane nutsuwa ce a gare su samun nutsuwa ce a gare su to sai ubay bin danka abe yake tambayar annabi tsira da aminci sai a gare shi ya rasulullah wanne adadi ya kamata na samu na sanya nayi maka salati a cikin addu'o'ina ma'ana idan ka dauki zikiran da kake a cikin yini gaba daya to kashi nawa ya kamata ka raba su ka warewa annabi tsira da aminci sai a gare shi salati a ciki ina fata an fahimta to tambayar da yawa annabi kenan tsira da aminci sai a gare shi qala ma shi ita sai annabi ya ce masa abinda ka so duk abinda ka so zaka iya sawa kuntu ubay dan ka abu sai ce ar-rubu ya rasulullah zan iya raba addu'o'ina da zikiran da nake gaba daya a cikin yini in kasa shi kashi hudu kashi daya kasance salatin ka kawai nake yi sauran su ne zan yi haylala na yi istighfari na rukewa kai na abubuwa kashi daya kuma duka salatin ka zan yi manzon Allah sai ne haka yayi qala sai manzon Allah ya ce ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul laka sai ya ce yadda ka so amma da ka kara da fi maka alkhairi ina fata an gane qultu fa nisbu tunda yaji manzon Allah ya ce masa inda zai kara fi masa alkhairi shi ba alkhairi yake nema ba alkhairi yake nema saboda ka sai ya ce fa nisbu ya manzo Allah sanya maka rabi mana duk addu'o'ina da zikirai na araba su biyu a cikin yini kashi daya sune zan yi wadancan kashi daya ne kuma gaba daya salati zan yi qala sai manzo Allah tsira da aminci sai tabbata a gare shi ya ce masa ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul laka yadda ka so amma idan da zaka kara akan rabin ma shi fi maka alkhairi ya kara cewa qultu fa thuluthain ya manzo Allah tsira da aminci sai tabbata a gare shi to in sanya maka salati kashi biyu bisa uku a kasa ayyukan da nake na zikirai da addu'o'i kashi uku to kashi biyu shine salatin ka ya manzon Allah kashi daya shine sauran abubuwan in yi haka ban ya manzon Allah yayi qala sai manzon Allah tsira da aminci sai tabbata a gare shi yace ma shi ita fa in zitta fa huwa khairul laka yadda ka so amma haka ma da zaka kara shi yafi maka alkhairi qultu ubay danka abai yace sai na kara cewa aj'alu laka salati kullaha to tun da ka neman manzon Allah zan sanya maka salati zan sanya maka addu'a ta duka ta kasance kawai salati nake a gare ka lokacin da kamata ne zikiri ko ambatan Allah ko salati ko addu'a duk zan mashi kasance na mamaye lokaci na gaba daya ga salati akan ka an fahimta yace zai haka qala sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace masa idan ko har kai haka tuffa hammaka wa yughfaru laka dhanbuka idan ku har kai haka to dukkanin abubuwan da suka dame ka damuwarka ta duniya da ta lahira gaba ɗaya za a isan maka su wai zai isan maka su Allah subhanahu wataala abu na farko kenan abu na biyu kuma wa yughfaru laka dhanbuka za kuma a gafarta maka zunubanka ko an fahimta abin nufi shine idan ya sanya salatin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi shine abin da zai mamaye lokacin shi gaba daya addu'a da zikiri da ambaton Allah duk da ya kamata yayi sai kasance ya basu abin da yake kawai salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to idan ya haka duk abin da yake bukata na duniya abin da zai iya daga hannu ya roka Allah ka bani kaza ko da bai roka ba Allah zai masa duk wani abu da zai iya bujuro masa ya dagula masa lissafi ya dame shi a rayuwa Allah zai kade masa shi tun kam ya daga hannu ya roka sannan kuma duk zunuban da yayi kanana kanana Allah mai sarki zai gafarta masa a sakamakon me sakamakon salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga salatin annabi ya isa falala ya isa daraja kwarai da gaske malamai suka ce anan ba abin da ake nufi mutum ya daina kowace irin addu'a gaba daya ba kaf ya kasance sai salati yake a'a abin da ake nufi shine kasance ka sanya kaso mafi tsoka daga cikin rayuwarka tewo da kullun salatin annabi ne tsira da aminci da bata a gare shi amma wannan ba zai hana ka irin azkar din safa ba azkar din yamma azkar din shiga gida, fita daga gida, sa kaya da sauran dubajin haka kai wannan ba. Amma dai mafi tsoka daga cikin abin da kake na ambaton Allah shine me? Salatin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. Duk wanda ya lanzamci wannan, to za a yi masa irin abin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, ce za a yi Ubay dan Ka'ab lokacin da ya lanzamci salati. Salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, malamai suka ce dole ne, wajibi ne mutum ya yi salati a rayuwarsa sau daya. Ina fatan fahimta. Daga lokacin da mutum ya balaga, to dole ne a samu salati sau daya. Amma sauran salatutukan abu ne da yake mai na sunna, ana so mutum ya rinka yawaitawa. Amma dai abin da yake na wajibi, dole ne mutum ya yi sau daya. Ina fatan fahimta. Salatin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana da falololi kala-kala, yana da falololi masu girma kwarai da gaske. Sai dai babu laifi mu dan faɗi kaɗan daga ciki, ko da ba mu siyawa ba ne. Daga cikin salatin manzon Allah, daga cikin falalar salatin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, zaka ga babu wani aiki na ibada da kai tarayya kai da Allah subhanahu wataala a cikin aikata shi sai salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. Saboda salati shine aiki na ibada, Allah madaukakin sarki yana yi, mala'iku suna yi, kuma dan adam aka ce kai. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ina fata an gane. Aya ishe ga falala da samun izza, ka ji ga wani aiki da Allah madaukakin sarki yake yi, kai maka nan irin sa. Ga wani aiki da mala'iku, la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna, suke yi, kai maka nan irin sa. Malamai suka ce salatin Allah ga madaukakin sarki ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi shine Allah zai ambace shi, Allah zai yabe shi a gaban mala'ikunsa a cikin malawal ala. Salatin mala'iku kuma ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ne za su yi masa addu'a da roƙa masa gafara. Ina fata an fahimta. Yawwa, abu na biyu shine dukkanin wanda ya yi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi salati daya, shi kuma Allah ne da kansa zai masa guda goma. Haka manzon Allah ya faɗa, tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin hadisi ingantacce. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashran, wanda yawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wanda ya yi salati guda daya, shi kuma Allah zai masa guda goma. Ka san salatin Allah wani iri ne? Baka sani ba. To Allah shi zai maka guda goma. Wannan shine riwaya da ta inganta. Akwai riwaya da take cewa wanda yawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi salati goma, Allah zai masa 100, wanda ya 100 Allah zai masa 1000, wanda ya 1000 za su shiga aljanna ka fada da ka fada da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi. Wannan wajen bai inganta ba ɗan uwa. Ina fatan fahimta. Inda ya inganta shine inda na gaya muku, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashran, wanda ya yi salati guda daya, shi kuma Allah zai masa guda goma. To ayya ishe ga matsayi a ce Allah madaukakin sarki da kansa yake maka salati, ka san wani irin salati Allah zai maka? Ina fatan fahimta. To wannan me yake jawo shi yawan salati ga annabi tsira da aminci ta gare shi? Idan ka dai Allah ya maka goma, in kai bifa, in kai uku ba, in kai hudu ba, ina fata an fahimta. Yawwa, daga cikin falalar salati, wanda yawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi salati ranar Juma'a, wanda yawa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi salati lokacin da aka yi kiran sallah, ya kuma gwama wannan salatin da nema masa wasila, to manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace cetonsa ya halatta a gare shi. Idan aka yi kiran sallah sai kai wa annabi salati, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Sannan sai ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal fadila وَبَأَفْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ. Sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace faman sa'ala Allahu liya alwasila halat lahu shafa'ati, wanda duk ya roƙa min wasila a wajen Allah madaukakin sarki, to ni kuma na halatta masa ceto, na zan cece shi ranar tashin kiyama. Ita wasila ɗin manzon Allah ya ce manzilatun fil janna, la tambaghi illa li abdin min ibadillah, wannan matsayi ne a cikin aljanna na cikin kololuwa wanda mutum daya ya cancanta da shi, gidan mutum daya ne a cikin aljanna wanda idan mutum daya same shi shikenan kowa sai dai kuma yana kasansa. Sai manzon Allah tsira da abinci su tabbata a garshe ke cewa fa arzu an akuna ana, ina fata na kasance ni ne, ina fata an fahimta manzon Allah fa ya san shi ne, amma saboda tawadu da kaskantar da kake cewa ina fata na kasance ni ne sallallahu alaihi wasallam. To idan ake kiran sallah kai wa annabi salati, sannan ka roƙa masa wasila, Allah madaukakin sarki zai sanya ka cikin wanda annabi zai ceta. Wato idan aka ce ceto yan uwa, abinda ake nufi da shi shine ayyukanka gaba ɗaya sun gaza, ka cancanci yanzu za a ɗauki mutum ne a je a sa shi a cikin wuta, an fahimta? Yanzu dukkan ayyukan mutum sun gaza, wuta ce ta cancanta da shi a lokacin, amma sakamakon ceton manzon Allah tsira da aminci su ta gare shi, a fasa kai shi wuta sai a kai shi aljanna, shine fa ceto yan uwa, kun ga ba karamin abu ne a shi. To ɗaya daga cikin abin da zai ja maka ceto shine yi wa annabi salati da roƙa masa wasila lokacin da aka yi kiran sallah. Ɗaya daga cikin falalolin salati shine karɓar addu'a idan ka yi ta, kamar yadda nabi ya yi ɗazu, kowane ɗaya daga cikin mai nasu ya ɗaga hannu ya roƙi Allah maɗauki sarki kuma Allah ya karɓa addu'arsa, kowa yana son haka. To ga wani sirri, sirrin ku shine duk lokacin da za ka yi addu'a ɗan uwa, kada ka yi addu'a ba tare da kai wa annabi salati ba. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Sunan Nisa'i, ya wuce ga wani mutum yana addu'a bai wa Allah kirari ba, bai kambama Allah ba, sannan bai wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare salati ba, sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ajilta ayyuhal musalli, ko kuma ajjala ar-rajul, kai gaggawa kai mai sallah, ko kuma wancan mutum yayi gaggawa. Sannan wata rana kuma sai yake ga wani cewa idan ka tashi za ka yi sallah ko kuma za ka yi addu'a, to ka kambama Allah, ka girmama Allah, kai wa Allah kirari da banbaɗanci da banbaki, Allah yana son wannan. Idan kai wannan, sannan sai kai salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, sannan sai ka roƙi abin da kake so, Allah madaukakin sarki zai amsa maka buƙatarka. Ina fata an fahimta. Malamai suka ce idan mutum ya tashi zai yi addu'a, idan ya yi salati a farkon addu'arsa, sannan sai roƙi abin da yake so bayan wa Allah kirari, ƙarshen addu'a kuma sai rufe da salati. Kun ga farko an yi salati, ƙarshe ma an yi me? An yi salati. To sai malamai suka ce Allah madaukakin sarki mai karamci ne, babu yadda za a yi zare salatin nan guda biyu, na farko da na ƙarshe ba addu'a ka ta tafi haka kawai. Ina fata an gane. Allah ya zare salatin guda biyu kawai ya karba, ita kuma addu'a ta ka a watsar da ita, Allah ba zai haka ba, Allah mai karamci ne. So na ka sai hada da salatin da addu'a, sai aka karba gaba ɗaya, sai a biya maka buƙatarka. Saboda haka 'yan uwa, duk lokacin da za ka yi addu'a, kada ka manta a farkon addu'a yi wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare salati, in ka gama yi masa salati shikenan, sai ka tashi kai tafiyarka, in Allah da Allah zai karɓi addu'arka, Allah ya samu dace. Daga cikin farillar salati 'yan uwa, yi wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare salati yana ɗaya daga cikin sauke wani haƙƙi na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a kanka. Kamar yadda ka sani Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi a kanka, haka kuma manzansa tsira da aminci su tabbata a gare shi yana da haƙƙi a kanka. Wannan addini da kake tutiya da shi, shi ya kawo maka shi. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, da duk mutane sun kasance akan gaba wuta ne, idan da an mutu a cikin maguzanci da jahilanci duk wuta za a shiga. Sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yazo, sai Allah madaukakin sarki sai ya tsamar da mu da dalilinsa. Akwai haƙƙin da yafi wannan girma? To dole sai ka saki haƙƙin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a kansa. Daga cikin haƙƙin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi akan mu, akwai masa salati. To yawan yi masa salati wani sashi ne daga cikin sauki haƙƙinsa. Li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhina yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili amruhum bil ma'ruf yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم سيتي والذين آمنوا به سيتي وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نادك كنتي مكمل من الله تعالى دام أنت سمعت أجريشي شين كتير ما كان دين إنسا نادك كي هذا يمس سلاج نفتح أم بيمتا وانا دسكز وانا ببمالمي السالي محمد سالي المنجد كي تيوا sabai sun rayu da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, sun yi mumarata da shi mu kuma da muka zo daga baya kowanne daga cikin mu zai so a ce ya ga manzon Allah tsira da aminci zuwa a gare shi ba haka bane ko ba ganshi ba zaka so a ce wani abu yana haduwa tsakaninka da manzon Allah tsira da aminci zuwa a gare shi to sai Allah madaukakin sarki ba wata kofa cewa duk mutumin da yayi annabi tsira da aminci zuwa a gare shi salati da sallama dama Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma salati da sallama to duk mutumin da yayi annabi salati da sallama manzon Allah tsira da aminci zuwa a gare shi ce za a dawo mun da raina a lokacin a ce wani dan unguwa kaza ya maka sallama manzon Allah ya amsa ina fatan fahimta ko yanzu nan idan kai wa annabi salati sai an masa haka an faɗi sunanka kuma kun ga ashe wata hanyar da za mu rinka saduwa da me masoyin mu tsira da aminci su tabbata a gare shi saboda haka wannan shi ma ɗaya daga cikin fallar salati ne sannan yawan yin salati irin wannan lokacin da muke ciki ma'ana daren juma'a kenan kamar yanzu nan da kuma ranar ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa mafi alkhairar ranakun ku ita ce ranar juma'a a cikin ta aka halicci annabi adam a cikin ta aka sanya shi aljanna a cikin ta aka fito da shi kuma a cikin ta aka dauki ransa a cikin ta za a tashi kiyama ranar juma'a sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ku yawaita yi min salati a cikin ranar juma'a fa inna salatakum ma'rudatun alayya saboda salatinku abun bujurowa ne a gare ni za a rika bujuro mun da salatinku duk wanda yayi annabi tsira da aminci zuwa a gare salati za a kawo annabi tsira da aminci zuwa a gare shi a ce wane ma salati sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka baki suka ce ya rasulullah kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta ta ya za a iya bujuro maka da salatin mu bayan ka rige lokacin ka zama kasa shekara da shekaru manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi ai ka lokacin ka zama kasa tunda idan aka sanya mutum a cikin kasa abinda muka sani shine me lokaci ga dan sai kasa ta sanya naman sa sai kasusuwa kawai ba haka bane sai manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi yake ga musu cewa inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i manzon Allah yace ai abinda muka sani ba shine Allah madaukakin sarki ya haramta wa kasa ta ci naman annabawa sai da tace namu mu ga magari amma annabawa yadda aka binne annabi haka aka zo ka dauko shi idan da aka tono kabarin sa haka za ka ganshi yadda aka sashi ba ma annabawa daga cikin bayan Allah mai akon da Allah ke karama su da wannan ko mun yi bayani game da Amr ibn al-Jamuh da Abdullah ibn Haram baban Jabir dan Abdullahi lokacin da aka yi wani ruwa mamako makabarta Uhudu ya kasance ta zaizaye suna ɗaya daga su wanda aka fito da su daga cikin kabarin su yadda aka sa su a ciki haka aka fito da su ɗaya daga cikin su ma akwai inda aka soke shi da mashi ya ɗora hannun sa haka ana ɗauki hannun sai ga jini yana zuba a wajen kamar yanzu aka sa shi a ciki to bayan Allah ma kenan waliye daga cikin sahabbai bare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam to yin salatin daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi za a rinka bujuro masa da shi tsira da aminci su tabbata a gare shi sannan yi wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare salati alama ce daga cikin alamin imani manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina imanin ɗayan ku ba zai cika ba mutum zai zamto mai kamilul imani mai cikakken imani ba har sai na kasance mafi soyuwa a gare shi daga ɗansa da mahaifinsa da mutane gaba daya ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka cewa kana son manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ne yawan yi masa salati ina fata an fahimta sannan kuma daga ƙarshe shine idan ka tashi masa salati babban abin da zai fi shine kai masa salati da sigar da ta zo daga bakinsa sigar da shi ya faɗa ya ce ga yadda za a yi masa salati to ka ɗau wannan sigar ka yi ta fata kowa a duniya hadisin ka Abu Dan Ujra yake cewa manzon Allah tsira da aminci su fata a gare shi ɗaya daga cikin sahabbai ya tambaye shi ya rasulullah mun san yadda zamu maka sallama salati bai zamu maka shi manzon Allah tsira da aminci su fata a gare shi dan yi jinkiri can sai yace qulu ku ce sai rinka jero sigogin salatul ibrahim ya dinnan din maka san su wajen guda bakwai Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli haka dai ya jero su gaba daya idan ka tashi zaka yi annabi salati sallallahu alaihi wasallam to yi masa salatul ibrahim ina fata an fahimta to wannan kadan kenan daga cikin abin da ya kunshi halalar salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wannan hadisi da makaranta yanzu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun Imam Tirmidhi ya fitar da shi sai hadisi ne da yake mai kyau. Babi da zamu tashi akan sa shine babu istihbab ziyaratul qubur lirijal wa ma yaquluhu az-za'ir. Babin da zai bayani game da mustahabbancin ziyarar kabari sai ce lirijal ga mazaje. Wa ma yaquluhu az-za'ir da kuma abinda mai ziyara idan yaje zai faɗa shine babin da zamu tashi. To a cikin wannan unwani da shi Imam Nawawi ya babin nasa cewa lirijali, kun ga mafhumul mukhalafa wannan magana ta su shine me dunan nisa'i, an fahimta? Babin da zai bayani game da mustahabbancin ziyarar kabari sai ce ga maza, me yake nufi kenan banda mata? Ina fata an gane. To haka ya kawo abin. To amma a zahiri abinda yake na daidai shine babu laifi mata su ziyarar kabari sai dai da sharadi, da sharadi. Kafin nan hadisai ne guda biyu suka zo, daya bai inganta ba, daya inganta. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake cewa la'anallahu zawwaratil qubur, Allah subhanahu wataala ya la'anci mataye masu yawan ziyarar kabari. Kun ga sai aka kawo abin da siga ta mubalaga, zawwarat, masu yawan ziyara ko da yaushe suna yin kabari kamar yadda maza suke duk bayan sati ko duk bayan kwana biyu sai ta je ziyara. To wannan Allah ya la'ance ta. Daya baya kuma sai ta ce la'anallahu za'iratul quburi, Allah ya tsine masu ziyarar kabari koda ko sau ɗaya ne ta je, Allah ya tsine mata albarka. To wannan hadisi bai inganta ba, ina fata an fahimta. Wanda ya inganta shine da wanda zai da lafazin zawwarat, mai yawan ziyara shine abinda ba a so. Amma duk bayan wata uku haka ko bayan wata kaza ta je babu laifi. Saboda wasu hadisai guda biyu da zan kafa mana hujja da su. Na farko shine hadisin na Aisha yadda Allah ta'ala tabbata a gare ta, take cewa ta rana manzon Allah ya da aminci su tabbata a gare shi da daddare lokacin kwanciya yayi yana ɗakin ta, sai ya shigo ɗakin ta. Da ya shigo ya tuba rigarsa ya cire takalmansa ya samu je kwanta. Tace tana lura da shi ba bacci yake ba haka dai kawai kamar ya dan rufe idan sa haka. Tace sai da ya fahimci kamar nayi bacci, tsira da aminci su tabbata a gare, sai ya tashi a hankali a hankali a cikin sanda, tace ruwaidan a hankali, sai ya sa takalmansa a hankali, ya ciro rigarsa a hankali ya sa, sai ya fita. Ashe likimoci duk tana kallonsa, tana kallonsa ba fa da ta manafa na faɗa ba, na ji kuna dariya ne. Hausance kuka mai da ita abin tsokana. To tai fakare tana kallonsa. Saboda haka sai ta tashi ta biyo bayansa. Kuduwa mata manzon Allah tsira da abinci ta gare shi, ya tashi fita da daddare sai ta biyo bayansa. Ita abin da take tsammani ɗakin wata zai tafi, sai ta biyo bayansa. Sai ta ga manzon Allah fita daga gidan gaba ɗaya, ma shi ba ma ɗakin wata ya nufa ba. Ta ci gaba da binsa a baya a baya, tana dan gabewa a san talabi a san tana binsa. Kai tsaye sai ta ga ya nufa makabarta, ya je ya shiga makabartar garin Madina mai suna Baqi'ul Gharqat. Ya je ya shiga, ta ce na ji ya tsaya ya addu'a kafin ya shiga, sannan ya shiga ɗaga hannu ya musu addu'a sai ya fito. Ita ma duk tana ta shiga cikin makabartar ta ga abin da yi, har cikin makabartar ta shiga ta ga duk abin da ya aikata. Ta ce yana fitowa sai da sauri, na juya kuma da sauri, na dan masa tazara, amma da yake dare ne kuma babu kowa, yana dan hangen irin alamun haskenta ko duhu-duhunta a gaba. Manzon Allah tsira da aminci su ta gare shi, da ya hangi kamar duhun mutum a gaban sai dan kara sauri, ita ma sai ta kara sauri, ya dan yi sarsarfa, ita ma sai sarsarfa ta riga shi, tana zuwa sai ta kwanta, sai kamar ba ita ba ce, ta mai da zani kamar bacci take. To ka san mutumin da ya danyi sauri ko danyi gudu, yana zuwa sai ya ji girjin ta name, yana bubbugawa, sai ya ce me ya faru, ko da yake gaya mu ko kuma yanzu Allah ya gaya mu. Shi sai take bashi labari cewa ai na ga ta shiga fitina sai ya dauka ko daki wata zaka ji, sai na bayanka, sai kuma na ga kani makabarta. Sai manzon Allah tsira da abinci su ta gare shi yake gama, to kina zaton ayya hifa Allahu alayki wa rasulihi, Allah da manzansa zasu ince ki ne kwanakin da tashi a lallaba ta kwanan wata gaba da wasu mazajen mu suke yi. Namiji zai tashi, namiji zai yana ɗakin wata matan, saboda ita yar bora ce, sai ya dauki buta zai tafi alula, sai ya lallaba sai shiga ɗakin ɗayan, wallahi tallahi sai ya shiga ɗakin ɗayan. Duk wannan kwanan da ya cikin ɗakin, to wallahi wuta balbale kwana, wuta balbale kwana, sai Allah ya kama shi. Yace kina tsammani Allah da manzansa yasa ince ki ne, yace Allah madaukakin sarki ya bani umarni na je ne riƙa mutanen baqiul gharqat gafara na je ne roƙa musu shikenan kai abin da yake ni to abin halin shahid ana shine lokacin da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ta bashi labari da a ce babu kyau mata su shiga makabata zai mata magana ko ba zai mata ba zai hana ta abu na biyu shine wannan hadisi da yake cikin Bukhari da Muslim manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi wata rana ya shigo ta makabarta sai ya samu wata mata a gindin kabari dan ta yarsa tana ta rusa kuka tana ta kuka a gindin kabar ta kawo masa ziyara ta kasa zurewa har yanzu sai manzon Allah tsira da aminci subata a gare shi mata nasiya cewa ki yi hakuri ki nemi ladanki a wajen Allah tana jiyowa ita goma ta masan wai ba ta ce ilaika anni fa innaka lan tusabbi musibati tabuka bani waje dan ba kai aka shafa da irin musibar da aka shafe yanda ita bane ka tabuka ban waje bana san wannan nasiyar ta manzon Allah tsira da aminci subata a gare shi ba shine annaban Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dangatan Allah amma bai dura mata ashar ba bai ce ke kin san ni ba ni ne manzon Allah daga yau an fitar da kai daga musulunci manzon Allah bai mata haka ba kwarai da gaske manzon Allah bai mata haka ba sai kada kansa gwaye tafiyar sa bai kara ce mata komai ba mutanen da suke nan suka ji abin da fara suka ce ke kin san waye wannan kuma annabi ne fa tana jin wannan kuma shikenan sai bala'i da masifar ta mutuwa dan ta sauka sai kuma ta abin da ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tashi da gudu sai gidan annabi tace na je ban ma samu mai gadi ba ko mai jiran kofa kawai sai na shiga kai tsaye tana shiga sai ta fara tuba ya rasulullahi ya hakuri wallahi ban san kai bane kaza da kaza sai annabi ya ce mata ai innamas sabru inda sadmatil ula ai hakurin da ake samun lada akan sa irin hakurin da idan kin yi za a baki lada shine hakurin da kika yi shi a karan farko lokacin da musifa ta zo amma yanzu lokaci ya riga ya hakuri to malli shadi ma'anar shine ai na annabi ya same ta a cikin makabarta ta je kai wadanta ziyara idan da babu kyau annabi zai batta bai zai batta ba amma ko ga sai bai mata magana akan zo makabarta da tayi abin da ya mata magana akan shine me wannan abin da ta aikata na kuka da rashin hakuri ina fata an fahimta sai rakan uwa babu laifi mace ta je ziyarar kabari babu laifi mace ta je ziyarar makabarta amma ba ko da yushe ba ba ko da yushe ba saboda mata suna da kusan zuciya da take ba mai karfi sosai kamar ta maza ba shi yasa idan mace take zuwa makabarta zuciyarta ta iya abin nan samun Allah ko ta yi rinka ihu ko kuka ko abin da ya kamata da haka a ciki shi sa aka hana Allah ya samu dace to a cikin hadisin da za mu karanta a cikin wannan babi malam ya kawo mana kawai hadisan da suke bayani akan ladabin ziyara makabarta guda daya shine idan zaka shiga makabarta me zaka ci me ake faɗa lokacin ziyarar makabarta lokacin shiga makabarta amma bayan su akwai wasu ladabbai da malamai suke kawo wanda ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya gane ya kuma san su lokacin da zaka shiga makabarta da niyyar ziyara ko da niyyar kai gawa makabarta me ya kamata kai daga cikin su abu na farko duk mutumin da zai shiga makabarta ana so yayi sallama ga mutanen makabartar ya kuma yi musu addu'a shine annabi tsira da aminci tabbata a gare shi kan ce assalamu alaikum ahlud diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiquna as'alullahu lana wa lakum al afiya annabi kan faɗa haka wani lokacin kuma yakan ce assalamu alaikum ya ahlal quburi yaghfiru Allah lana wa lakum antum salafuna wa nahnu al athari yanan kadai wani lokacin kuma yakan ce Allah assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa ataakum ma tu'aduna gadan mu'ajjaluna sannan sai ya ce wa inna insha Allah bikum lahiquna Allahumma ighfir li ahli al baqi' al gharqat ma'ana idan ka je makabartar ungoku kafin ka shiga cikin kofar tabda ka shiga to sai ka tsaya sai kai addu'a ko kuma kana cikin tafiya sai kai kafin ka shiga sai ka ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minina yaghfiru Allah lana wa lakum wa inna insha Allah bikum lahiquna sannan sai mutun yace Allahumma ghfir li ahli maqbarati gidi ina fata an fahimta kware da gaske sai ka ambaci sunan maqbarati sai ka shiga to idan mutun ya shiga ya lura wajen tafiyar sa idan maqbartar tana da kyau ta yadda babu abin da zai iya cutar da kai a cikin ta idan ka taka da kafarka to bai kamata ka sa takalmi ba ina fata an fahimta ai mun karanta wannan a cikin akamar jana'is ko bai kamata ka sa takalmi ba sai ka tsira takalmar ka karkiya ne sai ka tafiya ka da kafa saboda babu kyau taka kabarbura ko kuma tafiya tsakaninsa da takalmi manzon Allah tsira da aminci sai ta gari shago wani mutum yana tafiya da takalmar sa yace masa ya kai sahibu sabtiya ta ni alqi sabtiya ta yi ka tsira wani takalmar zaka ka zubar da yaje ga annabi ne sai ya tsira ya zubar to wasu daga cikin malamai sun hadisin tawili da wasu kace abin da yasa hadisin da wata irin fata ce wata ita kadai ce bai halatta a shiga ita cikin makabarta ba wasu kuma suka ce a takalmi ne na manyan mutane wanda zai sa mutun girman kai ita kuma makabarta guri da ake buƙatar kaskantar da kai to amma dai abin da yafi inganci gaskiya kowanne irin takalmi ne in dai ba akwai yiwuwa zaka ji ciwo ba ko akwai kaya zaka isa kayan ka babu lifi duk malamai sun alakan wannan ina fatan fahimta amma in babu kamata ka ce takalma sannan mu lura da taka kabari ko zama akan kabari wallahi wannan haramun ne manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin muslim cewa la ayyajlisa ahdukum ala jamratin fatahliqu thiyabahu fatakhlisu ila jildihi khairun lahu min ay yajlisa ala alqabri ko ala qabri manzon Allah ya ce wallahi mutum ya zauna akan garwashi garwashin nan ya kula kayan jikinsa ya taba fatarsa ya kona shi shi yafi masa alkhairi sama da zauna akan kabari ina fata mun fahimta saboda kan uwa haramun ne zama akan kabari ko taka kabari babu kiku duk mutumin da ya shiga kabari a cikin makabarta ya dora da wannan abubuwan kada mutum ya abin da zai masa fushin Allah a garin kuma neman abin da yake na ibada sannan a har yanzu baya ɗaya daga cikin ladabi wani abu daga cikin abubuwan da mutane suke cewa idan mutum ya je kabari za ka ga wasu sai su rinka bushoyi suna kafawa akan kabari wannan baya cikin abin da shari'a ce ne mai ka yi shi ina fata an fahimta hadisin da ya zo akan manzon Allah tsira da aminci a gare shi ya tsinki tamkar dabino guda biyar lika a cikin kabari hadisin da yake bayani akan khususiyya ce ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kadai me yasa bayan shi ba a ga wasu sabai sun ci gaba da irin waɗannan abubuwan ba a lokacin manzon Allah ga masa aka ce na cikin kabarin na ne musu azaba shi sa annabi ya tsira wannan abin ya sa musu aka ce kuma sanya wannan abin da zai musu shi zai sa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa musu azabar da ake musu kafin su bushe yanzu kai wa ya ga maka cewa na cikin kabarin na azaba ake masa da ka sa masa wannan abin an fahimta abu da farko kenan abu na biyu wa ya ga maka cewa wannan abin da ka sa zai sa a rage masa azaba kai wannan annabi ne Allah ya masa wahayi ya ga masa sanya shi din shi da yayi zai sa a rage masa azabar da ake masa amma kai waye ga maka saboda haka ba daidai bane sai barin ka tsawa inda shari'a ta tsaye da mu sannan idan mutum ya je kan kabari abin da yafi dacewa shine sai ya fuskanci alƙibla sai ya tsaya sai ya addu'a ba wai kabarin ake fuskanta ya addu'a ba alƙibla ake kalla ya addu'a ina fata an fahimta abin da ya kamata kenan sannan zaka yi addu'a ne a tsaye kuma babu laifi ka daga ne ga kai addu'a ya tabbata a cikin hadisi cewa manzon Allah tsira da aminci zuwa a gare shi yakan daga ne sai idan zai addu'a kamar da makaranta a cikin wancan hadisi na Aisha babu laifi amma ka je ka zauna a bakin kabari ko kana karatun Qur'ani ko abin da ya kamata ka wannan bai tabbata ba karatun Qur'ani kabari sai ka dawo gida sai ka yi shi a cikin ɗakinka sai ka samu lada amma shi wancan abin da yake bukata yanzu shine ba karatun Qur'anin ka yake bukata ba addu'a yake bukata kai masa Allah ya sa mana fahimta saboda haka sai a fahimci irin wannan abubuwan idan akwai kabarin da kake so ka je ka ziyarta to sai ka keɓance shi ka je ka ziyarce shi sannan lokacin ziyarar kabari ba shi da wani lokaci ƙayyadadde da shari'a ta yi tadidi cewa lokaci kaza ka bada a je ziyara ko ranar juma'a ko da ranar alhamis ko duk bayan shekara babu wannan a cikin shari'a duk lokacin da ta busa maka ka ga dama kana da bukata sai ka je ka ziyarci dan uwanka ko ƴan uwanka a cikin kabari wannan babu laifi insha Allah ta'ala Allah barkon sarki ya samu dace wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye a cikin ladaban ziyara ko kuma shiga cikin makabarta bari mu karanta hadisi malik an buraida radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga sahabi buraida yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi na kasance ina hana ku ziyartar kaburbura ziyartar makabartu sai manzon Allah ya ce fazuruha amma yanzu na ba ku lasisi ku je ku ziyarce su me yasa annabi wancan hani na da me yasa kuma ya bada umarni yanzu yayi hani ne malamai suka ce saboda lokacin ba su dade da baro lokacin jahiliya ba lokacin jahiliya kuma ɗaya ne daga cikin lokuta da ake amfani da su wajen girmama mamata mamata suna ɗaya daga cikin fitintunin jahiliya wanda kada ku manta da irin salatan da uzawa su daga cikin su duk bayan Allah ne nagari da suka mutu sai aka dauki gawarsu ko abin da ya gama da aka kame da su mutane kirki ake baututa musu kada kuma ta fitina ta shirka ta farko a duniya kaf a tarihin musulunci duka tun daga annabi adam zuwa yanzu abin da ya fara faruwa na shirka ya fara faruwa ne akan mamata mutanen annabi nuhu alaihi salam da aka turo shi a cikin su da wannan wa qalu la tadurunna alihatakum wa la tadurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wadan abdullahi dan abba take cewa dukkanin su bayan Allah ne nagartattu manyan Allah salihai manyan bayan Allah salihai lokacin da suka bar duniya sai mutanen su suka je daidai inda kabarburan su suke sai suka bintubuntumin su aka binne sa inda suke karatu kuma kowa sai aka bintubuntumin shi su sun yi haka ne saboda su rinka ganin suna girmama su ba dan su bautata musu ba da lokaci yayi tsayi wadannan al'umma da suke wannan aiki suka shude sai wasu al'umma daban suka zo da su kuma akwai jahilci da yawa a cikin su sai shaɗan ya musu waye akan cewa waɗanda suka gabace ku fa sun yi waɗannan mutum-mutumi da nasan abautata musu saboda kuma ku bautata musu shi kenan sai akan abautata musu to da shirka ta shigo shi ne Allah barkwai sarki sai ya turo annabi Nuhu alaihi salam domin ya hana su wancan aiki da suke to kun ga shirka ta farko da aka fara ta fara ne akan su matattu to shi yasa duk abin da ya shafi matacce ana yin takaɗan tsan akan sa musamman a ce mutum bawan Allah ne nagartacce akan yi saurin fadawa shirka ta dalilin sa to sai manzo Allah ya nace jartar kabari kwata kwata to lokacin da ya fi mutum tauhidi ya fara ratsa su ya fara shiga cikin su wancan abubuwan diya kauce sai manzo Allah ya ce musu yanzu ku je ku jarta kabarura saboda me suna tatar da ku lahira ina fata an fahimta to wannan shine abin da yasa manzo Allah tsira da abinci su fita a gare shi yana su daga baya kuma ya ba su umarni wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi wa anna aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga nana aisha da Allah ta tabbata a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya kasance kullama kana lailatuha min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ya kasance a daranta ne ranar kwananta ce ga manzon Allah tsira da amincin sa tabbata a gare shi yakhruju min akhir al-layl manzon Allah yana fitowa a ƙarshen dare ila al-baqi'i ya tafi makabartar baqi'i fa yaqulu tace sai yace idan yaje assalamu alaikum dara qaumin mu'minina amincin Allah tabbata a gare ku ya ku wannan gida na mutane mu'minai gida na karshe a bayan an bar duniya wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna abinda ake muku alƙawarin sa ya zakke muku me ake muku alƙawarin sa mutuwa ta zakke muku ghadan mu'ajjaluna za ku saura a ka zuwa gobe kiyama shine ghadan ba gadan ta gobe kiyama ake nufi mu'ajjaluna kuna ababan jinkirtawa za a jinkirta muku zuwa gobe kiyama wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma kuma idan Allah ya yarda muna nan tafi za mu zo mu tarar da ku ba haka bane duk muna nan tafi mu ma to amma menene amfanin fadin insha Allahu anan wajen akan abin da yake tabbas ne dole sai an yi shi insha Allahu ana kawo ta ne akan abin da mutum ma shi da tabbas ko kuma mutum ya raba ɗaya biyu amma abin da ka tabbatar dole sai ka yi shi kace insha Allahu ta'ala zan mutu to ko baka ce insha Allahu ba sai ka mutu ba an fahimta to shine sai malamai suka ce insha Allah nan ba abinda ake nufi shine wa inna mata sha Allahu lahiquna bikum abin nufi shine mu ma duk lokacin da Allah ya ga dama za mu zo mu hadu da ku haduwar da ku ne aka sa mata insha Allah ba mutuwa ba an fahimta kuwa ma'ana duk lokacin da Allah ya ga dama muna tafi za mu zo mu hadu da ku ita mutuwar ka san san da aka mutu baka san to lokacin da Allah ya ga dama ya kashe ka shikenan sai ka zo ku hadu da su shine abin da hadisi yake nufi yawa malai ce sannan sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat Allah kai gafara ga mutanen da suke kokwanci a cikin wannan makabarta ta baqi'il gharqat kai ma idan ka je sai ka tsira baqi'il gharqat din sai ka sa sunan makabarta ungobu haka ne ko Allahumma ghafir li ahli mutanen gidigidi ko kuma li ahli gidigidi shikenan tunda sunan makabartar mu kenan rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an buraida radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi buraida yarda Allah ta tabbata a gare shi yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir yana sanar da su sahabbai idan sun fita zuwa makabarta ay yaqula qa'iluhum me fada yace sai ya fada yace idan zai shiga cikin ta yace me assalamu alaikum ahla ad-diyar min al-muslimina wa min al-mu'minina wal muslimina amincin Allah ya tabbata a gare ku ya koma abuta wannan gida daga cikin mu'minai da musulmai wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma insha Allah ta'ala muna nan tafe za mu riske ku as'alullahu lana wa lakumul afiya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mana afuwa da mu da kuma ku rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na ƙarshe a cikin babun kuma wanda aka sa zamu dakata insha Allah ta'ala wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare su qala yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya wuce bi quburin ta wasu kabarbara bil madinati a garin madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya fuskanci kabarbaran da fuskar sa fa qala yace assalamu alaikum ya ahlal qubur amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abuta kabarbaran da kuke kwance a ciki yaghfirullahu lana wa lakum Allah madaukakin sarki ya muku gafara mu ma kuma ya mana wa antum salafuna ku ne margayemu kun riga kun ragayemu kun tafi wa nahnu bil athari mu ma muna kan hanya muna tafi shine nahnu bil athari wannan hadisi rawahu tirmizi wa qala hadisun hasan imam tirmizi yace wannan hadisi ne mai kyau insha Allah ta'ala kuma anan zamu dakata sati mai zuwa zamu shiga sabon babi babin da yake bayani game da karhancin burin mutuwa saboda wani bala'i da afka mutum Allah madaukakin sarki shirye da mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته